بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yanzu da nake magana a daren Laraba ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan Al-Muharram. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1424 wanda ya daidai da 25 ga watan March shekara ta 2003. Lokaci ne wanda insha Allahu ta'ala a yau za mu karasa ainihin bayanan da muke wa ƴan uwa musulmi dangane da hukunce-hukuncen tasu'a da ashura da bayanin bid'o'in da aka kirkiro da kuma menene ya kawo bid'o'in suka kirkiro, sa'annan waɗannan fuka-fukai ne su waɗannan ainihin bid'o'i suka yi. Muka ce wannan ainihin wato bid'o'i waɗanda suka biyo baya sun biyo baya ne, ba su faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, al'amari ne ya faru. Abin da ya da manzon Allah ya shar'anta shine yin azumin tasu'a da yin azumin ashura a matsayin sunna mustahabbiya, ba lallai bane. Bayan yin azumin tasu'a da ashura, babu wani abu da ya tabbata na shagali ko biki ko cika-ciki ko falalar yalwata wa iyalai ko falalar sanya tozali ko falalar sa turare ko falalar ziyara ko falalar wasu ibadoji na ainihin wato abin da yake da alaka da sallolin dare ko addu'o'i ko wasu zikirori. Duk waɗannan ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. A haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya, a haka sahabban shi ainihin suka rayu. Ana nan lokaci ya zo, aka zo aka kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Al-Husayn, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Bayan shekaru 65 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ainihin Makka zuwa Madina. To daga lokacin ne sai 'yan Shi'a suka kirkiro da ƙazafi da ƙage da ƙarya da tsinewa waɗanda suka yi wa ƙazafin albarka, kamar su ainihin Yazidu, kamar su Mu'awiya, kamar su Abu Sufyan, kamar As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar, Abu Siddiqa, Allah ya ƙara musu yarda. To wannan ainihin tsine-tsine da suka fito da shi, da la'ance-la'ance, da nuna zanga-zanga, da koke-koke, da cin zalin dabbobi, da abubuwan da suke da alaka da nuna damuwa da bakin ciki, sai aka samu wasu la'anannu su ma waɗanda ba su gaza 'yan Shi'a ba a ɓarna, su ake kira nawasib, su kuma sai suka yi ɗan takifanci, sai suka jona kansu da 'yan ahlus sunna, da suka jonu da ahlus sunna, sai suka ainihin zo suna kirkiro wasu abubuwa waɗanda za su mai da abin demokuraɗiyya, yayin da 'yan Shi'a ke bakin ciki su kuma suna nuna farin ciki. Su kuma suka kirkiro waɗannan bidiyo'i, bikin sallar gani, bikin takutaha, bikin cika-ciki, bukukuwa iri-iri, falaloli iri-iri suka kirkiro. Waɗannan bidiyo'in gaba ɗaya da 'yan Shi'a suka kirkiro, da bidiyo'in da sufaye mabiya ɗariƙa daga cikin masu ainihin ra'ayin nasibanci suka haɗu suka kirkiro, mu masu bin manhajin salaf ba ruwanmu da su gaba ɗaya, ba namu bane. Me ya ruwanmu da abubuwan da ake a cikin waɗannan? Sai azumi kadai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sunnanta mana. Amma bayan haka duk wani dan tikifanci, duk wani iskanci, duk wata bid'a, duk wani son zuciya da aka kawo, ba mu ba waɗannan abubuwan. Muka yi wa limaman ahli sunna nasiha su ji tsoron Allah, su koma makaranta, su je su koyi ilimin da ake tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ba haka ba, abin akwai ban haushi, akwai matukar ban kunya a ce a masallatan ahlus sunna, akan mimbaran ahlus sunna ana karanta hadisan ƙarya, ana wa ahlus sunna wa'azi da su, ana jan hankalin su akan su yi abubuwan da ke nuna farin ciki da kashe dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan na daga cikin bala'i mafi girma da ya shiga cikin masallatan ahlus sunna. To menene ya kawo waɗannan abubuwan? Sune a baya muka ainihin fara bayani, wannan shine kasar na 10, kaje ka samu kasar na 9. Duk da muka gama waɗannan bayanai, muka kawo hadisan da ake dogara da su daga cikin littafin Mawdu'atul Kubra, sai muka ɗauko wannan littafi ainihin Al-Bid'atu Tahdiduha wa Mawqiful Islam Minha na Dr. Izzatu Atiyya. Dr. Izzatu Idi Atiyya, muka ce za mu ainihin karanto ru'usul aqlam, wasu ɗan ainihin wato sadarori, wasu jumloli kaɗan game da mecece bid'a, me ke kawo bid'a, in bid'a ta faru yaya ake ta ƙara huruwa, sannan ya za a yi abu a kashe ta. Mun dai ji cewa a taƙaicen bid'a duk wani ƙari ko ragi wanda ka kawo shi a cikin addinin musulunci, me ye dalilinka? Ba ka da dalili. Sannan waɗannan abubuwa ku dubi sai in sun shigo cikin ibadoji, salloli, azumi, zakka, hajji, aƙidoji da makamantansu, to sai a hukunta waɗannan abubuwa da ainihin bid'antar da su. Sa'annan muka sake kawo bayanai dangane da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar game da bid'a, shi yasa a cikin khutbatul hajj shiga ta kullum muna karantawa sai ya ce fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Sai manzon Allah ya tsoratar cewa mafi sharri daga cikin al'amura baki daya shine abinda aka kirkiro, abinda aka kirkiro shine bid'a, ita kuwa bid'a yar wuta ce. To waɗannan ainihin bayanan su suka sa dole ne a san bid'ar dan ainihin a kauce mata, a san sunnar dan a aikata ta. Rashin sanin bid'a shike afka ka cikin ta, rashin sanin sunna shike sa ka kyamace ta kai fada da me ita. To sai muka kawo asbabul ibtida'i, muka ce na daga cikin sababin bid'a a cikin addinin musulunci alqawlu fi ad-din bighairi ilmin wa qabulu zalika min qa'ilihi aw mumarasatul jahili li umuri at-ta'lim li umuri al-fatwa wa at-ta'lim. Magana a cikin addinin musulunci da ka ba da ilimi ba, wannan yana kawo bid'a. Ko kuma a samu jahili ya afka mas'ala ya rinka tambaya, ya rinka tambaye shi yana ba da ansa ba tare da ya san ainihin abin da yake magana akai ba, muka ce ma'ana jahilci kenan da yana kawo bid'a. In dai za ka yi magana a cikin addini ba tare da ilimi ba, babu shakka sai bid'a ta biyo baya. Sai muka ce to jahilci anan yana barna ne ta fanni biyu, jahiltar ainihin wato larabci, rashin sanin larabci yana kawo bid'a. Na biyu jahiltar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, jahiltar sunna muka ce ita kuma tana da fukafukai guda biyu, jahiltar ilimin mustalahul hadith, ilimin da shi ne zaka iya tacewa ka gane wannan hadisi ya tabbata annabi ya faɗa ko bai tabbata ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Anan ne sai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya wata magana a cikin littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim ya ce kamar yadda yake wajibi a tace maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ai aiki ko hujja da su, haka yake wajibi a tace maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun malaman fiqh kafin ai aiki da su ko ai hujja da su. Yace domin inda a ce ba a hujja da maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran malaman fiqh, da sai a ce kowace tankada tankada kawai ka tankado ka kawo. To amma tunda zaka faɗa ne a ji wannan maganar ai aiki da ita, to babu shakka ita ma sai an tabbatar. Shin in aka ce Imamu Maliku ya ce, ya tabbata Imamu Maliku din ya ce? In aka ce Ibnul Qasim ya ce, ya tabbata Ibnul Qasim ya ce? In aka ce Abu Huraira ya ce, ya tabbata Abu Huraira ya ce? To labudda kenan sai an je an koyi ilimi na mustalahul hadith. Sannan jahilci na biyu na bangaren sunna shine jahiltar matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mutumin da ya jahilci matsayin sunna, za a kawo mai sunna sai ya azata akan ra'ayin shi ko ra'ayin malamin shi ko ra'ayin mazhabin shi ko ra'ayin wani malamin fiqh ko ra'ayin wani sahabi ko wani tabi'i ko wani wali ko wani sadauki ko wani sayyidi. Amma in ka san matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, ka san cewa babu abin da za a ce kuma ya dari sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, domin wanda yazo da musulunci katokam shine ya faɗi wannan magana. Babu yadda za a yi a samu wata magana wadda yake za ta fita shi sallallahu alaihi wasallam, domin Allah ya lamunce a bi shi kai tsaye. Saboda me? Baya magana sai da fadar Allah, baya aiki sai da abin da Allah ya bashi umarni. Ya jama'ar musulmi, to in kuka gane wannan, daga nan ne zaka ga muhimmancin maganar da Malam Izzuddin al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ya fadi a cikin littafin Sharhin Aqidatu Tahawiyya, yace yayin da duk kaji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake nema da kai shine ka kwatanta kamar kana gaban annabi ne annabi yana gaya maka don haka a lokacin da kake gaban annabi yake gaya maka ai ba yadda za a yi faɗa maka magana ka ce sai ka je malamin ka ya bincika ko sai ka je shehi wani ko sai an yi committee ko taron majalisar malamai haka ne ko yace to duk sanda ka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama matakar wannan magana ta tabbata sai ka kaddara kanka ga ka kamar kana gaban annabi ne ya gaya maka dan haka ba za ka saurari kowa ba duk duniya gaba daya yace to in kai haka shikenan ka shiryu yace domin wannan ita ce ma'anar muhammadur rasulullahin ka da kake cewa yace domin ma'anar muhammadur rasulullahin ka da kake cewa ita ce kwatankwacin ma'anar la ilaha illallah da kake cewa wajen Allah Allah bai da abokin tarayya a wajen bauta to Muhammadu kuma bai da abokin tarayya a wajen biyayya shi kadai ake bi haka kuma Allah shi kadai ake bautawa to yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu haka kuma Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama yake wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i shi kadai ake bi a wannan al'umma ke yasa muka ce duk wani da yake jin haushin mu mun ki shiga kungiyar shi mun ki rijista da dariƙar shi mun ki shiga mazhabar shi mun ce ba mu danganta kanmu ga kowa ba a duniya wallahi ya kwantar da hankalin shi ko Abubakar Siddiq ba ma bi ku kiya wannan Abubakar Siddiq ba ma bi mun yadda da fallalar shi mun yadda da karama shi mun yadda da darajar shi amma wallahi ba ma bin shi ko misqala zarrati manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi kadai muke bi ba ma bin mazhabin kowa sai abinda muke cewa kake kasa ganewa muna cewa muna bin manhajin sahabbai sai ka dauka manhaji daya da mazhabi kaje ka koyi larabci akwai bambancin manhaji da mazhabi a wannan fagen in mun ce muna bin take-taken wani baya nufin kuma muna bin wani ma'ana wani irin take-take sahabbai suka daukar wa kansu wajen bin alqur'ani da sunna shine su rufe ido gam duk abin da Qur'ani yace ko hadisi sai su bi to sai muka dauki wannan manhajin ɗan baya da suka zo su ne mutaakhiruna khalafu kenan su ko sai suka ce a'a duk abin da Qur'ani ya faɗa ko hadisi ya faɗa sai in sun gwada wannan abin da kwakwalwarsu sai sun gwada da fahimtar waɗanda suka yadda da su idan ya dace su karba in bai dace ba ba zai yi kawai a ce Allah ya ce annabi ya ce kuma sa sallama ba dan haka su da kansu amma sai suka yi wa hanyar mu kirari suka kushi tasu suka ce manhajin salaf yafi zaman lafiya domin za a ce maka ne Allah ya ce annabi ya ce kabi sai suka ce sai dai ba dogon bayani suka ce amma manhajin su na khalaf akwai rikici akwai rudani suka ce amma akwai dogon bayani yato dogon bayani ake bukata ko fahimta ko rikici ko fahimta da biyayya ake bukata kawai a zauna lafiya shi yasa har sahabban annabi suka kare matsala bata taso Allah a sama yake ko a ko ina yake Allah yana ainihin wuri kaza ko baya wuri kaza dukkan sahabbai sun gamsu akan abin da Qur'ani da hadisi ya faɗa Allah yana sama to yana sama ba za a ce Allah yana sama to wake kula da ƙasa wannan ba a taba jin wannan daga sahabbai ba dan haka baiwa ce sahabi yazo yace ya manzon Allah baiwa ta ce na tura ta kiyo ta je ta yi wauta ta dawo babu wasu dabbobi abin yayi min zafi na karbe tsuman giyar da take dukan dabbobi da na fyade ta kawai sai ta suma shine yanzu abin kuma zuciyata ta kare ne na dama yaya kake ga injin yan tata annabi yace ka je ka zo da ita tukuna da aka je aka zo da ita annabi ya gwada ta ya mata jarabawa ya mata interview yace ke ina Allah yake haka yace mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce Allahu fis sama Allah yana sama man ana ni waye sai ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sai manzon Allah yace atiqha fa innaha mu'minatun ka enta ta mu'mina ce to duk sahabbai a haka suke da tafiya ta tafiya aka zo aka samu ɗan takife sai suka ce yo in aka ce Allah a sama yake ai an yi wa Allah mazauni kenan kamar yadda ake wa shugaban ƙasa mazauni a ce yana wuri kaza a ƙasar to an kamanta Allah da wata halitta kenan dan haka abin da ya kamata ka a ce yana sama a ce yana ko ina to sai suka je suka dibo ayoyi masu shubha kamar yadda muka yi bayani ittiba'ul mutashabihi a baya, to suka je suka dibo su daga ƙarshe in suka samu kansu a rudani sai su dawo sai su ce to komai ma Allah ne, to sun koma kuma aqida ta wahdatul wujudi kenan. Duk inda kaga wata halitta to wannan halittar Allah ce. Sai wasu su kuma suka balle daga cikin suka ce a ka a ce wani da wance da su wani Allah ne, sai dai a ce Allah ya shiga cikin su, aqidar hululiyya kuma kenan. To da suka samu kansu a irin wannan rudanin sai suka da sai suka ce to ma babu Allah. To dama abinda wannan shigantaka za ta kai ka kenan, duk sanda ka kirkiro kanka bid'a sai ta zo ta wahalshe ka. Manyan malamai ku karanta sharhin aqidatu tahawiyya, duk mun karanta ya shiga cikin kaset na karatun al-ibana da kaset na karatun ita al-aqidatu tahawiyya din. Manyan malamai gashi nan irin su ainihin al-imamu al-juwaini ya zo mutuwa ya ce shi bai san komai ma game da Allah ba. Saboda me ya je ya ruɗa kwakwalwar shi ya saka kanshi a cikin hayaniya. Amma salaf sun yarda Allah ɗaya ne, ba su taɓa samun saɓani ba. Sun yarda Allah na sama, sun yarda ƙarshen dare Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya. Me yasa da ka taɓa sai su ce haka Qur'ani da hadisi ya ce? In ka ce dogon bayani sai su ce wanda ya zo da Qur'ani bai yi dogon bayani ba, don haka ba mu da ta cewa, kuma abu ne a lulluɓe. Da abu ne da muka iya gani ko muka iya ji sai mu maka dogon bayani. Amma ba mu taɓa ji ba, ba mu taɓa gani ba, wanda aka aiko ya ce mana Allahn da ya aiko shi yana sama, sai mu ma muka ce mun yarda. To salaf kenan, to khalaf sai suka kawo hayaniya. To don haka ka bambance tsakanin cewa da muke ba ma bin kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma cewa amma wajen biyayyar to ba mu ɗauki biyayya irin ta khalaf ba, waɗanda ba su ce ba za su bi ba sai an yi dogon bayani. Mu da zaran nasi ya zo sai mu ce mun gamsu. To wannan shi ne maganar salafiyancin da ake yi. Saboda haka wanda da yake ai salafiyanci kungiya ce, ai salafiyanci dariƙa ce, ai salafiyanci mazhabanci ne, sai a ce a manhaji ya kamata ka ce. Shi yasa da yake mu Hausa ne sai mu ce maka tafarki, tafarkin suwa, ma'ana wanne take-take suka ɗauka. Take-take guda biyu ne wajen bin Alƙur'ani da hadisi, ko dai take-taken malaman farko shine bi kai tsaye, ko kuma take-taken malaman ƙarshe shine sai an yi kwana, an shafanya, an yi hagu da dama, wani lokacin sai an galabaitar da nassin shi kanshi nassin, sannan kuma sai a zo a bi shi ba yadda ya kamata ba. Wani lokacin kuma ma sai ya zama an watsar da nassin, an ji an ɗauki wani abu daban, sai a ce nassin yana da ruɗani. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangijin mu mai albarka da ɗaukaka yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane dare, don haka ku tashi ku roƙi Allah a lokacin, ku tashi ku yi addu'a. Allah yana cewa wa zai roƙe ni in biya mishi buƙata, wa zai bauta min in karɓa har gari ya waye. Yanzu malaman farko da suka tashi sai suka ɗauki tafarki, shi ne me Annabi ya faɗi Allah na saukowa ƙarshen dare, ya faɗi shelar da Allah yake a zo a bauta mai a roƙe shi. Salaf sai su tashi ƙarshen dare sai su bautawa Allah, sai su roƙi Allah, sai su kwance su ci gaba da harkokinsu. Sun ci moriyar hadisin kenan. Khalaf da suka zo sai suka ce yo ai asubar Saudiya daban da asubar ainihin America. Yayin da ake an yi sallar asuba a ainihin Saudi Arabia a lokacin ana ƙarfe 3 na dare na Najeriya kenan. A daidai wannan lokacin kuma ƙarshen ta ainihin ana can wajen ƙarfe 12 na dare a Afghanistan. A daidai wannan lokaci kuma ƙarfe 7 ake na yammaci a America. Yo in kun ce Allah na sakowa, to da asubahin Najeriya za a yi aiki, ko da asubahin America, ko da asubahin Saudiya, sai suka ce to abin da yafi zaman lafiya wannan hadisi a ture shi. To yanzu ma'ana wannan tafarkin da suka ɗauka ga hadisin, amma sun yi asarar shi. Madadin tashi in lokacin ya mana ka bautawa Allah, ka tashi ka roƙi Allah kai kwanciyarka, amma sai su ce a'a sai an yi dogon bayani. Garin neman dogon bayanin nan sai a ce akwai ruɗani, to a watsar da shi. Sai muka ce mu ba mu yarda da wannan ba. To sai muka ce mun ɗauki tafarkin salaf wajen bin irin waɗannan nasoshin. don haka ƙarshen dare nayi sai mu tashi sai mu daga hannu sai mu roki Allah madaukakin sarki sai mu ibadojin mu shikenan sai mu ci gaba da harkokin mu me yasa mai gidan mu ya fada sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki da ya aiko shi yana sauka daidai lokacin mun gamsu to yanzu a wannan tafarkin koda mun ce mu ba salafiya bane dole mu salafiya ne dole don tafarkin da muka dauka shine tafarkin su don tafarkin kwaya biyu ne rak yanzu misali kamar a cikin nahawu ne mazhabi kwaya biyu ne rak a cikin nahawu don haka ko dai ka dauki mazhabi na kufa ko ka dauki na basra misali in ka ce jaa muhammadun wasu kuma suka ce bai halatta a nahawu a ce jaa muhammadun ba sai dai a ce muhammadun jaa to shikenan yanzu sai ka zo ka ce jaa muhammadun yanzu ko ka ce kai ba manhaji ka dauka na kufa ko basra ba sai a ce ƙarya kake dole ɗaya daga cikin su ne ka dauka wajen qira'at da riwayat sai ka zo ka ce innal insana sai wannan ya ce innal insana sai ka ce kai ba ruwanka da wani warshi ko hafs sai a ce kana magana ne to waye ruwaito ruwaya saboda haka wannan tafarkin da muka dauka kenan kuma muke kiran mutane su tsaya su fahimci me ake nufi sannan su yanke wa kansu shawara zai yiwu su bi wannan manhaji ko ba zai yiwu ba amma dai duk wanda zai bi wannan manhajin ba zai yiwu ya ainihin hada da wata kungiya ba zai yiwu ya hada da wata mazhaba ba ba zai yiwu ya hada da wata dariqa ba saboda duk wata kungiya a duniya akwai wani abu da yake Qur'ani da hadisi a cikin ta duka duk wata mazhaba akwai wani abu da yake Al-Qur'ani da hadisi a cikin ta duk wani ainihin ra'ayi haka yo amma in kace zaka kama wannan zaka ce to Qur'ani da hadisi ne kawai abun hukunci don haka in mazhaba kaza tazo ta dace sai ka dauka in mazhaba kaza tazo ba te karo da sunna ba sai ka dauka amma tana yin karo da sunna fa sai ka watsar da ita gefe guda ko misqala zarratin ba zaka sake ganin mutuncin wannan maganar ba ku fahimta amma mai maganar fa yana nan da mutuncin shi 100%. Misali yanzu Imam Malik da dai ba mu taba zagin Imam Malik ba da dai mutuncin shi bai taba zubewa a wurin mu ba amma akwai maganganun shi da dama mun dauke su mun yi gurji da su mun maka su da bango me yasa saboda sun dakinasin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya daga cikin ku in yana azumi ko ya ce ya ci ko ya sha da mantuwa to Allah ya ci da shi ya shayar da shi don haka ba zai rama ba riwaya hakim kyakkyawar riwaya sai ta ce babu kafara kuma babu ramuwa babu kafara sai Imam Malik ya ce a zai rama guda daya sai muka ce a sam ba mu yadda ba to yanzu wannan maganar da Imam Malik yayi mummunan kuskure ce amma Imam Malik bai nufi ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne ya faru da kuskure don haka yana nan da mutuncin shi 100%. Amma ita maganar fa to magana ce wadda bai halatta a waiwaye ta ba sai dai da bayani irin waɗannan to in ka ce a to tunda aka ki daukan maganar shi ai an wulakanta shi kenan sai mu ce in muka dauko wannan fahimtar taka muka yi maka hukunci akan Annabi kai ma ka wulakanta Annabi kenan domin kai ma yanzu da ka ki daukar ta Annabi din da yace ba ramuwa ba kafara ka wulakanta shi ko baka wulakanta shi ba a bisa irin waccan fahimtar taka ka wulakanta shi to in ko wulakanci ne da kai wa Annabi gwan maka yau Maliku to amma kaga ba sa tsayawa su fahimci irin waɗannan abubuwan kwakwalan majina ta yi yawa matsala ta darka ke kwakwalan nasu ba za sai mutum ya ce ai raina Imam Malik ne shi yasa aka ki daukan maganar shi ai Imam Malik ai ya san wannan maganar tun da ya ki dauka yo kai Imam Malik wakilin Allah ne a wurinka da zaka ce sai abinda Imam Malik ya dauka sannan kake dauka sannan duk wani mai fadin haka da ka dubi jikin shi zaka gane ƙaryar da awashi ku je ku samu kasaddi na fatawa sunan kasaddin kenan ko kuma kasaddin plateau afwan kasaddin plateau ku je ku nemi kasaddin plateau akwai yaron da ya mana ƙaryar shi malikiya kawai yake bi nace to annan kurkusa a jikinka ka saba wa malikiya wuri biyar kafin yanzu zahirin ka ma ake magana da kuna wallahu a'lamu bi batinika ga wandanka na jin kasa ga gemu ka aske ga yalon riga ga muka lissafa mishi tsaf sai kuma ya sasare muka ce to don haka ka bi a hankali inda Qur'ani ko hadisi kace zaka bi mas'alar sai ta zo maka da sauki, amma ka kanka ne ka ce malikiya zaka bi, ka saba ma Qur'anin, ka saba ma hadisin, ka saba ma malikiyar, to da wanne kai zaka ji kenan. Saboda haka ya jama'ar musulmi ku kiyaye wannan jahiltar matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin kawo bid'a a cikin addinin musulunci. Sannan sai muka yi magana akan sababi na biyu na bid'a, shine ittiba'ul hawa, bin son zuciya. Bin son zuciya, mutum ya ji hujja karara ba yadda zai yi, sai kuma ya ce ni abin da na yanke shawara kenan na riga na karɓi wannan magana, don haka ba zan sake sauraron wata ba. Wannan son zuciya ce ta kama shi. Ko kuma ne ittiba'ul mutashabi, yanzu kamar wancan ga nassi karara ya ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa, Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi. Ko dan islamiya kace fasara maka haka zai fasara maka, kowane shehi kowane tafsiri ka karanta haka zaka gani. Amma me yake faruwa idan mu'tazila suka zo da su da mabiyansu akan wannan, sai su ce gashi Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aina ma kanu, ko wa huwa ma'ahum aina ma kuntum, ko aina ma kanu, akwai ayoyin haka daban-daban, akwai aina ma kanu, akwai aina ma kuntum. Sai su ce to amma da zaka ce a'a, ai ba haka ake fasara aya ba, jawo farkonta jawo karshenta, sai a ji abin ya fito sosai. Yanzu kamar yadda suke cewa ne yo me zamu da hadisi bayan ga alqur'ani, in ka ce a me hujja, sai ya ce gashi Allah ya ce ma farrafna min fil kitabi min shay'in, sai a ce wannan hujja ce wadda take bata tabbata ba, domin ya ka yage farkon ayar, ka yage karshenta, sai ka ciro tsakiya, karanto ayar tun daga farko ka dire har zuwa karshe, sai a ji ashe alkitabu anan lauhul mahfuz ake nufi. Can da yace la yamassuhu illa almutahharuna, da ka ce za a iya daukan alqur'ani ko ba alwala ba, sai a ce gashi alqur'ani ya ce la yamassuhu illa almutahharuna, sai a ce a'a, ko ma baya wannan hudun damirun yaudu ila maza, ila lauhul mahfuz. To haka suke yan bid'a, sai su yago tsakiyar aya. To haka kiristoci suka zo suna yi wa Qur'ani, sai wani kirista ya miƙe ya ce kuna sallah ga Qur'ani yana cewa ku ƴan wuta ne, aka ce mai dalili, ya ce ba shi Qur'anin ku ya ce fawailul lil musallina, fawailul lil musallina, azaba ta tabbata ga masallata, yo a jawo kafin nan a jawo bayan nan mana a ji su waye masallatan da ake azaba. To saboda haka wannan bin son zuciya babbar jaraba ce, shi yasa ƴan uwanmu na kungiya yau kasar na goma kenan, kowane kasar ka bi sai mun yi muku nasiha, wallahi alazim ku ji tsoron Allah, ku daina sa son zuciya, in ba haka ba gaba ɗaya yadda aka manta da shehun nan dariƙa sai a manta da ku, kuma abin ya fara faruwa. Sai ka je gari yanzu, sai ka je ka ga ina manyan malaman kungiya, sai ka ji ba a magana su, sai wasu matasa ƴan shekara 18 15 23 su ake magana. Me yasa? Su suke faɗin gaskiya, su kuma waɗancan fa an manta da su, su ma kuma haka abin ya faru gare su. Sa'ad da suka tashi suna faɗin gaskiya, sai aka manta da waɗancan turgida-turgidan shehunnai, sai aka dawo kansu da suka lalace fa. Daga nan za ka san jama'a gaskiya suke bi, sai suka watse musu nan marmara, suka yi wa'azi, suka ce yanzu in sun kira wa'azi ba a taruwa. Wani daga cikinsu ya miƙe ya ce gaskiyar lamari shi ne ba ma faɗin gaskiya ne, a cikinsu wani ya ce ba ma faɗan gaskiya ne, ya ce da mun tara jama'a gaskiya muke gaya musu, yanzu mun tara jama'a ba ma gaya musu gaskiya, shi yasa ko an kira wa'azi ba sa zuwa. Ku kiyaye wannan da kyau matasa, gobe ku ne manyan malamai insha Allah, ku ne manyan dattawa, ku ne manyan limamai, ku ne ƴan kwamitin fatawa, ku ne shugabannin kungiyoyi, ku ne kaza da kaza, wallahi in ka dimanci gaskiya har abada malami ne kai. Kowa ya tashi kasan ne ya ga Abubakar Gumi malami ne, Malam Abubakar Gumi ya mutu ya bar kowa akan kowa na ganin shi malami ne. Me yasa? Tsabar ilimi? A'a, tsabar tsoron Allah, tsabar yadda da gaskiya, rashin son zuciya shi ya wanzar da shi. In ba haka ba da yawancin su ai sun fi shi karatu, duk noma yake da ita, sufa, digiri, digirgir, an yi kaza an, amma duk da aka gama dingira gaba ɗaya da aka ce Allah shikenan, sai Allah ya zara albarka cikin abu. Allah ya kiyaye. To saboda haka muka fara bayani dangane da wani sababin daga cikin ainihin asbabul ibtida'i, muka ce at-taslimu li ghayri al-ma'sumi, sallama wa wanda yake ba ma'sumi ba, yana ainihin taimakawa bid'a ta haifu. Mutum ne ba annabi ba, sai ya faɗi magana, sai ka ce duk abin da ya faɗa ai gaskiya ne, kuma wani dan shi'a da yace ai shi wallahi tallahi da zai je san malam zanzaki yana rawa da ƴan mata a hotel kai shi ma zai gyara daurin shaddin shi ne kai ya ci gaba aka ce me yasa yake saboda ya tabbatar duk abin da ba daidai ba malam ba zai ba to sai gashi nan da nan daga fadin wannan maganar ba a dade ba sai ga wani daga cikin su a Kano ya fito ne mishi waka yana ni mawakin zazzaki ne yace zazzaki ma'asuni a Kano yaran nan ya fito ne mai waka zazzaki ma'asuni me ma'asuni me wakai bahaushe ne ma'ana mutumin da baya laifi baya kuskure faufau matsayin shi da annabi kasar din yana nan je ka Kano layin sabon titi suna nan su da kansu da suka bar shi an cin nan su suke sai da kasar din kuma yaron yana nan a nan birnin Kano to at-taslimu li ghayri al-ma'sumi dama ƴan shi'a ne suka shahara akan wannan don haka shi kanshi doctor Izzatu da ya tashi buga misali sai ya ce qalat shi'a bi anna al-a'immata ma'sumuna kal-anbiya'i ƴan shi'a suka ce limaman su guda 12 din nan daga kan Aliyu har zuwa kan ainihin Muhammad ibn al-Hasan al-Askari suka ce waɗannan ma'sumai ne kamar annabawa min as-sagha'ir wal-kaba'ir daga kanana balle manyan zunubai au kama ya kulu Sheikh Muhammad ibn al-Husayn al-Kashif al-Ghita ko kuma sai kawo waccan magana ta ainihin wato shi al-Kashif al-Ghita yake cewa innal imamiyata ta'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yukhillu al-arda min hujjatin ala al-ibadi yace ɗan shi'a imamiya sun kudurta cewa ba yadda za a yi Allah ya bar duniya ba tare da wani mutum wanda zai zama hujja da bayan Allah ba waɗanda wanda dole in ya faɗi magana a yadda saboda mai baya kuskure balle laifi to in ka saba mai sai Allah ya kama ka min nabiyin ko dai wani annabi aw wasiyin zahirin mashhur ko kuma wani wali wanda yake a zahiri wato wasi wanda annabi ya wa wasiya wanda yake mai zahirar wasiya kuma mashhuri shahararre wannan ishara ce zuwa ga Aliyu aw ghaibin ko kuma wani wanda yake ainihin wato shugaba ne ghaibi amma mastu wanda yake boyayye ne kamar shi al-Mahdi al-Muntazir kenan suka ce duniya ba ta taba fita daga shugabancin ɗaya daga wannan ba in ba annabi ne a zamanin ba to akwai wasiyi a zamanin to yanzu kamar waɗannan zamannin da muke ciki tunda an tabbatar annabi ya rasu Aliyu ya rasu to sai suka ce wannan zamani ne na sahibuz zaman shine ainihin al-Mahdi al-Muntazir to da wannan ne sai ƴan shi'a ainihin suka bata wannan magana tana nan a cikin littafin ainihin aslu shi'ati wa usuluha kaje ka karanta a shafi na 128 jama'a mun gane wannan da kyau ku to mu ahli sunna mu musulmi babu wannan a cikin aqidar mu mutumin duk da ba annabi ba zai iya yi waye sabon Allah zai iya yi waye kuskure ba ana cewa ne yaje yayi ana farin ciki ba amma ana cewa Allah bai tsare shi irin tsarewar da yawa annabawa ba wannan ita ce aqidar musulmi sai yace wal akhadhu bighairi ma atbarahu ash-shar'u tariqan li thubut al-ahkam haka nan kuma daukar abinda ba shine shari'ar musulunci ta yadda ya zama hanya ta ainihin mafitar shari'a ba to kafin mu karasa bayanai dangane da wannan tukuna dangane da wancan bangaren na cewa ainihin wato at-taslimu li ghayri al-ma'sum sannama mutumin da ba ma'asumi ba limamanmu na ahli sunna da suka hasaso haka tun farko kan su mutu sai suka yi tawasiya irin su Abu Hanifa irin su Maliku irin su Ahmad irin su Shafi'i misali al-Imam Abu Hanifa mai yace aka ce in ya fadi magana sai ya ce hadha ra'ayi wannan ra'ayi na ne abinda nake gani kenan a yanzu wa hadha ahsanu ma ra'aytu kuma a yanzu wannan shine abin da nake ganin yafi dacewa yafi kyau don haka na fade shi faman jaa bi ra'ayin khairin minhu qabilnahu wanda duk yazo da ra'ayin da yafi namu sai mu karba mu ba mu riga mun yanke shawara amma dai yanzu abin da muke gani kenan amma wanda yazo da abin da yafi namu sai mu karba sannan sai yace ورجح ابو يوسف لقول مالك في مساله الساعي وصدقه الخضروات ومساله الاحباس لانه راى ان السنه وقال انه السنه وقال سيتي رجعت لقولك يا ابا عبد الله ولو راى صاحبي ما رايت لرجعك ما رجعت mun fadi tun aran nan cewa almajiran Abu Hanifa sun koma makarantar Imam Malik sun ta koyan karatu bayan da ya rasu. To shine ainihin aka ce sai almajirin Abu Hanifa mai suna Abu Yusuf a ƙarƙashin wasu matsaloli da dama sai ya ga ainihin ga abin da sunna ta ce. Abu Hanifa ya ce naka ce sa'i guda, me ake nufi da sa'i guda? Sai ya ce mudunnabi biyu, amma abin da sunna ta nuna mudunnabi hudu shine sai shi almajirin Abu Hanifa yake cewa Imam Malik algafata malam, mun bar ra'ayin malaminmu mun dawo ainihin zuwa ga ra'ayinka. Me yasa? Saboda mun ga ra'ayinka ne ya dace wa sunna, kuma mun tabbatar har ga Allah da limamin mu Abu Hanifa na duniya da ya bar maganar shi ya dawo takatin da ita take da hujja a hadisi. Yanzu sun ba da shedar ashe waccan magana da Abu Hanifa ya faɗa gaskiya ce, da ya samu abin da yafi nashi zai karba. To haka ake so, duk sanda kake da ilimi zuwa lokaci kaza ya aiki da shi, ran da ka samu abin da yafi shi sai ka bar wancan sai ka dawo ka dauki wannan. Amma in kace ai kai ka riga ka gama yanke shawara, to babu shakka Allah zai yanke shawarar ka a wuta kai ma kuma. Allah ya kiyaye. Don haka sai kawo matsaloli da dama. Na daga ciki akwai almajirin Abu Hanifa mai suna Abu Yaquba. Abu Hanifa har ya mutu ya ce babu wata sallah ta roƙon ruwa in ba a ruwa, kawai Qur'ani ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya ce sai a yi ta istighfari, ba inda aka ce a fita bayan gari a yi sallah. Me yasa bai san hadisin ba? To shikenan almajiran shi suka zo suka samu sai suka ce to amma dai malam har ya mutu baya yi, amma mu tunda mun ga hadisi liman sunna ce ya fita da mutane bayan gari a je a yi sallar roƙon ruwa. Shikenan yanzu sun fi malamin su ilimi, sun tsine mishi albarka, ba su ganin darajar shi kenan. Yawan aka ɗauko wannan magana aka ce in haka ne to shikenan ba su ƙaunar manzon Allah, ba su ganin darajar shi kenan. Saboda haka baki ya rinka sanin abin da yake faɗi jama'a. Imam Malik wa aka ce kasancewa yana cewa innama ana basharun ukhti'u wa usibu, aka ce yana dab da zai rasu ne sai ɗibo almajiran shi suka kewaye kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kabarin wa kenan? Suka ce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to duk duniya shi kadai ne baya kuskure, amma ni ina kuskure kuma ina yin daidai, don haka ku dubi magana ta da take daidai ku dauka, wanda ba daidai ba ku aje ta. Magana ta kare. To amma ka dubi har yanzu malikiyan ƙarya jayaya ake da su suna sakin hannu a sallah. Da ka taɓa mutum sai ce yo ai haka ainihin Maliku yace ai. In ka ce mishi a ina Maliku yace, sai je kuma sai dauko maka wani littafi wanda yake sa'ad da aka rubuta littafin Imam Malik bai kasa shekara 200 a ƙasa. Kuma gashi a cikin muwaffa ta Imam Malik, Imam Malik bai ruwaito sakin hannu ba sai ruwaito runguma hannu. Almajiran shi kuma da waɗanda suka san shi sani na haƙiƙa a cikin mazhabin shi suka ce har Malik ya mutu yana runguma hannun shi ne a sallah. Haka Ibn Abdul Barr ya faɗi, ku karanta al-intiqa fi fada'il thalathati al-a'immat al-fuqaha. Waɗannan maganganun duk da muke jerowa ma suna can cikin wannan littafin da muka faɗi. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji Imam Shafi'i uku cewa yayi idza sahha al-hadith bi khilaf qawli fadribu bi qawli al-ha'it, yace duk sanda hadisi yazo ya tabbata sai ya zan ya saba wa magana ta, yace to maganar ta ba wai aje ta kawai za ku yi ba, kuma ka ta da bango, ma'ana ta rugurguje gaba daya. Wa idza ra'aita al-hujja mawdu'atun 'ala at-tariq, yake cewa duk sanda kaga hujja koda aje take akan hanya fahiyya qawli ita ce magana ta, waccan ku da aka sanni da ita din tunda ta saba ma hadisi to kuma ka ta da bango. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad ku cewa la tuqallid dinaka ar-rijal, ka sake wajen addinin ka kuma kalewa wasu karti sam, yace fa innahum, domin su waɗannan karti ko waɗanne iri ne, lam yaslamu an yaghlitu, basu kubutu ko ba a kubutu daga cewa waɗannan mutane ba su iya kuskure ba. Duk wani da ka gani a duniya zai iya kuskure, don haka kar ka sake ahir ka ainihin bi wani sai dai ka ainihin bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To jama'a musulmi, wannan ainihin bayani kenan a takaice, wasu yoyin da manyan malaman fiqh suka yi kenan. Don haka ya rage maka in ka riga ka yanke wa kanka shawara cewa malikiya zaka bi, ba ruwanka da alqur'ani ko hadisi, kawai duk matsala da ta taso kawai a duba malikiya, shikenan. ina tabbatar maka da cewa wannan zamanin an samu sahawa, an samu wayewar kai, wannan fahimtar taka ba za ta ci ba, duk inda ka ji za ku yi ta hayaniya da jama'a. Malam Muhammad al-Amin al-Shankiti, mai tafsirin Adwa'ul Bayani fi Idahi al-Qur'an bil-Qur'an, mutumin kasar Mauritania ne, da ya koma Madina ya tafi da malikiyar shi aka, duk ya haddace wannan littafin fiqhin aka, da ya koma an yana karantawa kawai sai dalibai su ga kawai malikiya yake kawa, sai ga ana ta kallo wannan ya kallo wannan, wannan ya kallo wannan, sai ana ta yi dariya, sai ya ce lafiya, aka ce ai nan ba a saba bin mazhabi guda ba, nan ana kawo wani ya ce, wani ya ce ne, daga ƙarshe sai a ce magana wani ta dace da sunna a ɗauka. Ya ce to haka ne, ya ce shi kenan, magana ta ƙare, kafin wata shida sai je yi wa kanshi service. Dama Allah ya mai hadda kamar wahayi ake mai, bai iya rubutu bai ce su duk haddacewa suke yi. Nan da nan ya koma ya je ya san sauran mazhabobi, ka je ka karanta tafsirin shi Adwa'ul Bayani a kan wata aya da take maganar hukunci. Misali, matar da aka sake ta saki uku, ma'ana saki ya kai na uku, shin za a bata ɗakin kwana da abinci ko ba za a bata ba? A kan wannan aya sai da ya shafi wajen shafi 20 yana kawo ra'ayoyin malamai da hujjoj, duk da ka kuma yake abin shi, ya riga ya koma makaranta abinda malamai suka saba kenan. In kaga ilimin da baka sani ba sai ka koma makaranta, amma su malaman mu sai su ce ha ba ina, kamar ni wai kamar shi, ma'ana kamar shi wai koma kuma makaranta, ha ba za ta yi ba. Don haka gwamnati ta kwabawa haka, yara suna kifar da shi har a tintsire shi gefe guda. Yau in ba haka ba jama'a, ya za mu samu kanmu a cikin irin wannan matsalar jama'a? A haifi yaro a gabanka, ya tashi ya ganka kai malami ne, amma ya ce wannan magana da kake faɗi tatsuniya ce, baka je kayi kokarin sanin abin da yake daidai ba, kuma ana ta shela. Yanzu yana daga cikin abin da za mu sanar kafin mu rufe din nan, za mu buɗe wa waɗanda ba su iya mustalaw alhadisi ba amma sun san sun iya karatu, za mu buɗe musu kaɗai, kamar yadda waɗancan masu computer studies ɗin nan muka ce za mu buɗe musu ne kawai, mu musu karatu iyakar wani littafi mu karantar da su, su san me ake cewa mustalahun nan, ko da ɗan ta'arifin ka sani. In ka je Sokoto, ai ga wannan ya zo daga Zaria binni ilimi, a ce to kai wai menene garibin hadisi ne, ka ce garibi eh, ai baƙo kenan. Kamar ni din nan yanzu ba baƙo ba, ya ce shi ma hadisin ai duk ɗaya ne da ni da shi. To yanzu misali, irin wannan sanarwar da muka yi mun shekara ya fi 15 a masallacin nan ana yin irinta, a sanar jama'an musulmi za a buɗe aji, za a zo a karantar, sai yara su zo sai su cika aji sai a karantar da su. Bayan watanni ko shekaru shi kenan sun tafi garurukan sun zama malamai, manyan malaman kuma suna nan suna ogo. Haka aka same mu nan, haka za a bamu. Ina taliban suna nan sai sun ture ku, taliban ba ba haka aka yi ba, taliban su ne suka ture waɗancan manya-manyan malaman masu zabga-zabgange mu da suka kasa hada kansu akan gaskiya, tun yan taliban suka kukan kura suka wartake su. Haka Kalbuddin ya faɗi, yace taliban mu ne suka kore mu, ko ai dafa rauni shi ya bar kasa. To jama'an musulmi kun ji, to sai mu dawo wancan bangaren da yace at-taslimu li ghairi al-ma'sumi, banda wannan sai ya ce wal akhdhu bi ghairi ma atabarahu ash-shar'u tariqan li thubut al-ahkam, daukar hanyar da ba ita ce shari'a ta ce abi ba wajen sanin hukunce-hukunce. Jama'ar musulmi, hanyar da shari'ar musulunci ta ce abi wajen sanin hukunce-hukunce su ne al-qur'ani da sunna. Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka yi mishi biyayya, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ku shiryu. Wallahi in kana bin sunna, ina tabbatar muku da cewa duk abin da ka tasa gaba sai ka marmashe shi. A ce maka Allah ya ce, annabi ya ce ka bi, za ka ga haske a kasuwancinka. In ma'aikacin gwamnati ne za ka ga haske, in ɗan arabiya ne za ka ga haske, in ɗan boko ne kai za ka ga haske, in aure kake ne ma za ka ga haske, komai kake ka ji wani ya ce yana neman aure kenan. Jama'a mun gano wannan da kyau, yana neman aure kenan, to ka bi sunna ka gani. Jama'a mun gano wannan da kyau, to haka al'amarin ne yake. Wa in tuti'uhu tahtadu, ka je ka karanta tafsirin Malam Abubakar Gumi, yace ta yaya Allah zai kara maka ilimi bayan ka ki aiki da wanda ya baka? Duk sanda ka san sunna ka ki aiki da ita, ka tsaya kana jayya, sai Allah ya dode kwakwalwarka, sai ka zan baka da basira. Amma in kana bin sunna, wallahi ka je ka shiga jami'a, ka je ka karanta medicine, pharmacy, engineering, ko menene, sai zama kai ne zakara kuma. Yo me yasa? Yo ka bi sunna, to wanda karama ce Allah bai maka ba kuma a duniya. amma baka bin sunna ku je ku samu gayun nan masu zanzaro ku ga rashin kokarin da suke tafka a jami'a sai zanzaro da taje kan banza da kwaskwari mai iska ba komai a kansu da ka taba sai ya daga maka bakin gilas ya tsaki yayi da turanci mana baya ji jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ya jama'ar musulmi gaskiyar lamari shari'ar musulunci tana da hanyoyin da ake karbanta alqur'ani da sunna waɗannan sune annabi ya karanta a tsakanin shekara 23 a ido biyu ba a mafarki ba to shine muka fara misali cewa yana daga cikin hanyoyin da mutane suke bi su kata dangane da wannan ainihin mas'alar bid'a ta shigo musu shine wasu mutane sun maida mafarki hanya ce daga cikin hanyoyin karban shari'a bari yi mana misalin tamu ta nan kurkusa sai ga tsohuwa ta yi mafarki wayance mata te sadakar wuka te sadakar gumba te sadakar kosai te sadakar waina sai ta tashi da sassafe sai ta hada ɗan kuɗi naira 40 ne naira 30 ne sai ditta bi sai ta siya sai te sadaka da ka taba ta sai ta ce yo ai sadaka dan nan ba mugun abu bane gaskiya ne inna amma kin tafka kuskure shedanu ne suka kama hanyar batar da ke idan aljani ya so batar da kai sai fara biyo maka ta mafarki da abubuwan da yake ba wanda zai yi musun waɗannan abubuwa idan tafiya ta yi ka kama wannan sai sake zuwar maka da wani misali wata tsohuwa da suka tasa ta gaba ta yi sadakar waina ta yi sadakar gumba kullum a mafarki za ta gani ta yi sadaka kaza ta yi sadaka ran nan sai ta ga an ce ta bari sai daidai rana ta tafi za ta fito da safe sai ta faɗi ta sujuda kwaya daya ba wai sallah ba kawai ta bari ta dubi rana gabas irin karfe 6 din nan saura ƴan mintuna ko kuma 6 da ƴan mintuna rana ta taho za ta fito sai ta faɗi ta sujuda to ita kanta ran nan ne sai ta fara cewa anya abin nan daidai ne a hankali haka madarij shedan hanyoyi yake bi da kadan domin daidai wannan lokacin hadisi yazo cikin sahihu muslim cewa a lokacin ne ainihin masu bautar rana suke bauta daidai wannan lokacin ne ainihin sahihin hadisi yazo cikin sahihu muslim annabi yace masu bautar rana lokacin suke bauta mata sanda ta tafi za ta fito da sanda ta tafi za ta fadi a daidai lokacin ne kuma sai annabi yace sai shedan in ya ingizo su su bautawa ranar sai yazo ya sanya kanshi daidai ya sa ranar tsaka sai zama ana himmar ranar sujuda amma a hakika wa ake wa shi ake wa to kaga hanyar fatawa kenan to shi yasa doka koda ka ji ta ta daidai ce a cikin mafarki kasancewa fa ba dole ne ka dauke ta ba kuma daukar ta ma yana da hadari domin ga dokar da take ido biyu kuma shekaru 23 annabi yace yana karantar da ita ta isa amma duk wannan bata gamsar da kai ba sai mafarkin da kai kana munshari kana tusa kana kaki kada duk baka san kane ba amma sai ka ji an ce maka kaza sai ga mutum ya tashi akan wannan magana har yace zai mutuwa shahada shahadar wa man shahidta wa man alladhi yushhidu laka haka siddan ka ce baka mutuwa shahada saboda wannan to anan ne sai ainihin na fara kawo mana wani labari wanda wannan malami ya dauko daga cikin littafin al-ittisamu bis sunna jama'a dalibai ku nemi wannan littafin na al-imamu shatibi al-gharnati al-ittisamu bis sunna a ciki ne shatibi da ya kawo sai ya ce akwai wani ainihin alqali mai suna shariku dan abdullahi al-qadi sai ya shiga ainihin wurin wani sarki nasu mai suna al-mahdi sai ga wannan sarki ga buzu ya aje ga kuma takobi akan buzun yace ran sarki ya dade me ya faru na ga buzu da ainihin takobi akai don a lokacin sarakunan da an kaga hakan aka kira ka to za a yanka ka kenan sai a kwantar da kai a yanka ka nan don ka kabata a sarki da duma to lafiya sarki na ga takobi da duma ai da buzu an kawo me nayi yace nayi mafarki ne sai naga kana taka ainihin wato shimfida ta kanewa shimfida ta karan tsaye kana wato ba ladabi kana tafiya a gaba na kime ne ba ladabi shine naje na nemi malum mana suka yi min fassarar mafarki malum mana suka ce da ni ai abinda wannan mafarki yake nufi kana nuna ladabi ne gaba na amma kuma a cikin zuciyarka baka ganin girma na shine Allah ya nuna min kai a haka to shine na dau matakin in yanka ka sai ce ran sarki ya dade kai dai ka san mafarkin ka ba ɗaya ne da na annabi Ibrahim ba da yayin mafarkin yana yanka dan shi kuma ya tashi ya zartar da mafarki sannan mai fassarar mafarkin ka fa ba irin annabi Yusuf bane
yanzu nan da irin waɗannan mafarkai na ƙarya zaka rinka yanka wuyan muminai?
Sai sarki ya ji kunya sai yace to shikenan, fita ka bamu guri. Sai aka yi mishi kora irin ta manya, fita ka bamu guri. Ba ka gaya mana karatun zamani? To a takaice ya jama'ar musulmi, yau da irin waɗannan abubuwan wasu suke bauta Allah, ba ma yanka mutane ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Yanzu misali, ku je ku karanta Jawahirul Ma'ani, ka ji irin abin da Tijjani yake faɗi, wanda Aliyul Harazimi almajirin shi ya ruwaito daga gare shi, cewa yake yayi mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bashi salatul fati, ya faɗa mishi darajojinta, ya faɗa mai darajojinta. Da tafiya ta tafiya sai ya ce kai ma na ga Annabi ido biyu ba a mafarki ba, kuma ga abin da ya ce mini, anta minal aminina wa kullu man ahabbaka minal aminina wa man atamaka minal aminina wa man atama man ra'aka minal aminina. Ya rinka kawo waɗannan kisoshi ga sunan da wannan salatul fati da aka ce a mafarki aka ganta, an kunso wani ita a cikin ainihin wani kyalle na haske, wani wai Muhammad Qutbul Bakari a ƙasar Masar. Daga haka ne fa salatul fatin nan duk ta zo, duk a mafarki ne. Babu malamin da ya taɓa cewa a ainihin ido biyu ne, a mafarki ne shi Qutbul Bakari ya same ta. Shi kuma Tijjani a ido biyu Annabi ya zo ya bashi falalata cewa ta fi Alƙur'ani sau 6,000. Duka riwayoyin wacce ce ta kamawa, ta ido biyun ko ta mafarkin? Yo, amma akan haka yanzu wani yana nan ya zara takobi ya tsaya a bayan shehin shi. In ka ce shehin shi kafiri ne, sai ce zai kashe ka. Shi ya yi shahada ya kashe kafiri. Ya jama'ar musulmi, mafarki da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da ainihin ka'ida, domin hadisi sahihi ya zo a cikin ainihin Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani, wanda ya ganni a mafarki gaskiya ni ya gani. Fa inna shaytana la yatamassalu bi, shedan baya kama irin tawa. Me ake nufi da wannan hadisin? In kai tafiya wani lokacin sai matarka ta ce tana ganin ainihin kana zuwa kuna saduwa, tana ganin kana zuwa kuna fada, tana ganin kana kaza, tana ganin kana kaza, har ma wani lokacin kana nan a gidan kuna kwance a daki ɗaya kai da matarka, sai ta tashi tana dura maka zagi lafiya. Sai ta ce ba gashi yanzu na ka dauko takobi zaka fare ni ba, shedan ne ya shiga irin taka tsaf ya zo mata. To babu shedanin da ya ise wa Annabi haka, abinda ake nufi kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai Annabi ya ce wanda duye mafarki ya ganni, to ni ya gani, babu shakka ainihin ba wani abu ya gani ba sai ainihin ni haƙiƙani. To anan ne sai malamai suka yi marmaza suka ce to anan fa akwai ainihin magana. Al-Imam Al-Allamatul Qarrafi a cikin littafin shi mai suna Al-Furuq a cikin mujalladi na 4 shafi na 226 yace, jama'an musulmi, wannan hadisi fa ba sake yake ba, babu kaidi, yana da ka'ida guda biyu. Ka'idar farko ita ce sahabin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san siffar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan ainihin irin sahabin in ya mafarkin ya ga Annabi, ai shi ya san shi ya gani. Na biyu, mutumin da bai ga Annabi ba amma ana yawan karanta mai tarihin Annabi da siffofin Annabi har siffar ta zauna a zuciyar shi, to in ya ga irin wannan siffar to shi ya gani. Amma baka ga Annabi a haƙiƙa ba, baka ji yadda siffofin shi yake ba, kawai sai kai mafarki ka ga Annabi. To sai malaman hadisi suka ce sai an zaunar da kai an tambaye ka da wacce sura ka ga Annabi, sai ka ce na gan shi wani gajeren tsoho ne, duk jemin shi furfura. Sai a ce a ƙarya ka gani, shedan ne wannan, ba Annabi bane sam. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba gajere bane kut, ba dogo bane sharere, aka ce mutum ne tsakatsaki. Annabi ba dan siriri bane, ba katon mutum bane, amma mutum ne mai barga-bargan jiki, raba'atun minar rijali, irin masu power din nan ta yara, masu haka Annabi sallallahu alaihi wasallama. To in kace kaga Annabi ya ka ganshi, kace ka ganshi wani dan siriri ne haka, sai a ce a ka ganshi wani dan farerin katon, sai a ce a ba shi bane. Yanzu misali, yaron da aka haife shi a shekaru 5 da suka wuce, sai ya zo ya ce maka na ga Malam Abubakar goma a mafarki, sai ka ce ya ka ganshi, sai ya ce ai na ganshi wani tsoho ne kato domin gujjejin tarbiyya ne, sai a ce wau, ba shi ka gani ba yaro, ba shi ka gani ba, domin bai taba wannan shigar ba, kuma ba haka yake ba. To amma ka ga mutumin da bai taba ganin Malam Abubakar goma ba, yanzu in ya ga wata sura, sura ta zo ta ce mishi ita ce Malam Abubakar goma, ba sai yadda ba. To daga nan sai hadari ya biyo baya. Saboda haka duk sanda kace ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, maganar ba wai akan itlaqin ta take ba,
sannan in ka ganshi da wannan sura tsab da ake fadi sai a ce me ya baka sai ka ce ai ya ce daga yau ni an yafe min sallar la'asar sai a ce oh ke dan ka gani yaro ko kuma a ni ya ce min sallata ta azhar da la'asar in rinka yin raka'a hudu ai raka'a biyar ya ce rinka raka'a biyar azhar da la'asar wannan shari'a sai a ce ta saba ma shari'ar da ya karanta ido biyu to yaya annabi ya karantar da salati annabi da ya karantar da salati sai ce wanda ya min daya Allah zai mishi goma wanda ya min goma Allah zai mishi dari wanda aka ambaci sunana bai min salati ba ya tade annabi ya fadi irin waɗannan falalolin na salati sai a ce bayan ya rasu ga wani salati da aka saukarwa da wani a ƙasar Masar wanda ba annabi ba ba sahabi ba ba waliyi ba ba kowan kowa ba sannan kuma wani ya zo a nan ƙasar ainihin Maroko ko Algeria ya ce shi kuma ya yi mafarki wannan salatin da aka ce an saukar a ƙasar Masar ya fi alƙur'ani so 6,000 kuma duk abin da ya kawo rikicin nan fa kenan fa duk abin da ya kawo rikicin nan kenan fa ba wai akan salatin annabi bane das wannan musulmi ya taba musul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko kuma ambaci sunan annabi a ce sallallahu alaihi wa sallama babu musulmin da ya taba musul haka ba a taba fada ba akan haka amma wani salati ne aka kawo in kace ina hadisi sai a ce falala yaro ko baka yadda bane jama'a mun fahimta na biyu me yake falalar sai a ce wanda ya karanta sili daya to ya fi wanda ya karanta alqur'ani so 6,000 yo dan Allah ba a kawo rikici ba da an tsaya akan waɗancan hadisan a ce kun ga wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa ƙarshen shi wanda ya kafa tai Allah zai mai dari ai zai mai goma wanda ya goma Allah zai mai dari ina hadisin sai a ce a yana nan cikin Bukhari za a yi rikici to amma sai aka ce wanda yake Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq nasir al-haqq wal-haqq ila akhir aka ce wannan yafi alqur'ani so 6,000 don Allah an haddasar da rikici ko ba a haddasar ba yau to kai tsoho da suka saka maka dariqa a baki suke ce maka dariqa ka ji sirrinta yanzu kai ka yadda akwai wani salati kai ka yadda duk wani karatun duniya yafi qur'ani tsoho kana ji na kai da aka saka maka a baki kake cewa kai dan dariqa ne ke za mu ke cewa bama bamai ne aka dasa musu ba su sani ba yau in ka zalunce su kace wannan tsohon kafiri ne ka zalunce shi duk sanda muke cewa dan dariqa kafiri ne su waɗanda muke da magana akan su sun sani amma waɗannan tsofaffin yau in ka kafirta waɗannan ya zaka yi da hakkin su a kiyama wani ma Fatiha bai iya ba kalmar shahada bai iya ba jahili ne sai aka saka mishi ra'ayi kawai na demokradiya baba eh kai dan dariqa ne sai ce to shikenan fa amma an ka tara mutane 100 dake cewa ɗan dariqa ne su wallahi da wahala ka fitar da kwaya ɗaya wanda ya yarda da dariqar domin me na daga cikin dai dariqar ka ji kadan daga cikin imanin su ka yadda cewa salatul fati wahayinta akai wahayinta ba ga Muhammadu dan Abdullahi ba ga wani mai suna Kutubul Bakari wanda aka ce wai jikan Abubakar Siddiq ne a ƙasar Masar kuma aka wahayin ba a Makka ba ba a Madina ba bayan shekaru 700 da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka wannan wahayin sai wahayi na biyu akan ta kuma aka sake fadi a nan Afirka ta Arewa a Algeria ko Morocco aka ce kuma wanda ya biya ta sanka daya sili daya kafa daya nata yafi Qur'ani so 6,000 ma'ana duk alaraman mun mai dugurun nan an buge su in ka je kai sili daya na salatul fati sai sun yi so 6,000 sannan ne ma suka fara jin kanshin ka tukuna yanzu baba ka yadda da wannan tsakaninka da Allah ka aiko min a rubutun kana jin kunya ka yadda ya fada aka hada mu da ku shi yasa aka kibari a fahimci gaskiya ake mai da abun ya zama hayaniya a ce ana zagin waliye yanzu don Allah jama'a mutum ya fito ya ce an yi mishi wahayi an saukan mai da wani karatu wanda ya fi karatun Muhammadu manzon Allah daraja abin fa da aka ce kenan to saboda haka irin wannan da'awar naga kaza a mafarki naga kaza a mafarki ita ce ta kai yau fiye da shekaru 60 da suka wuce fa ake yada wata tsinanniyar wasiya da yarabanci da turanci wai daga wani Sheikh Ahmad
wai mai gadin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ne, wai an zo an ce mishi kaza, an ce mai kaza, ga wasu zikirori kafa 100, kafa nan 100, kafa 100, in kai ka ainihin aika wuri kaza, ka buga kai wuri kaza, za ka samu falala. Wani a ƙasar Ghana ya yi, ya ga falala, wani a Togo ya yi, wani a Kwatana ya yi, wani wanda bai yi ba, bala'i da masifa da kwarkwata da wahalhalu duk za su yanyame shi. Wannan ƙarya ce. Ka je ka saurari kasar ɗinmu na al-ibanatu an usulul diyana, sai da muka yi kasar 11 musamman akan ƙaryata wannan wasiyar. Muka zo muka karanto daga littattafan manyan malamai da suka rubuta suka ƙaryata wannan wasiyar. A nan ma gashi wannan babban malamin ya kawo ta, ya ce duk wannan ƙarya ne. Yaushe za a ce ga wani abu ya zo na falala? Abu in aka ce na falala jama'a, ai ana cewa ba dole ba kenan. Na falala amma an ce in kun ba kai ba jaraba za ta same ka. Yo, duk duniya akwai abin da za a ce in baka karanta shi ba jaraba za ta same ka, ba Qur'ani ba, duk duniya a ce in baka karanta shi bala'i da masifa da menene da haba jama'a. Hankali ya rinka to, amma saboda mutane sun dogara da mafarki, sun yadda da mafarki, malamai kuma suka ce mani itama da bil mana mata, wanda ya dogara da almanamat mafarkai mata ya mutu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To jama'an musulmi kun ji waɗannan abubuwan. Shi yasa a duniya kar ka taɓa ɗaukar wani ma'asumi ne da za a bi shi ido da ido, ido rufe da ido buɗe, in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba. To waɗannan abubuwan guda huɗu da muka lissafo ko guda biyar suke kawo bid'a. To duk wasu da ke biyo bayan su suna maƙalewa jikinsu ne. Jahilci, son zuciya, bin abubuwan da ke da shubuha, ɗaukan shari'a ba ta inda aka yadda a ɗauka ba, sannan ɗaukan wani ƙato a aje shi matsayin shi ɗaya da annabi. To shi kenan sai al'amari, sai rikici ya rikici. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Doktor ya ce wa minal asbabin mu'ayya al-mu'ina ala intisharil bid'i, na daga cikin kuma abubuwan da ke taimakawa bid'a ta yadu. Yanzu ana kwatanta kamar bid'ar takutaha da bid'ar cika-ciki da bid'ar azumin tsofaffi da bid'ar karɓar shara. Ai yanzu waɗannan bid'o'in sun faru ko? To me zai taimaka musu su haɓaka? Sai ya ce amalul alimi bil bid'a. Na kaga malami yana aikata bid'a. Yanzu nan dukkan mu tashi muka yi muka ga ranar Idi, sai limaman mu sai su rike, sai su tare hanya da abin nan, wannan alkama, sai a ɗibi ƙwaya uku sai a baka haɗi kawo malam, sai ka haɗi abu babu ruwa. Yo, wata irin azaba? To in ka ce ni dalili, sai ce kai mun yana magana ba a tambaya. To kun gani jama'a, amalul alimi bil bid'a. Yanzu aka ga malami an yi cika-ciki a gidan shi, aka ga malami ranar Ashura ya yalwata wa iyalan shi, aka ga malami ya sa almajiran shi suna yawon takutaha, aka ga malami yana fito da ainihin rubutun shekara, takardar shekara. Yanzu wannan bai taimakawa bid'a ta yadu ba? Da kai magana sai a ce kafuwa na imani ne. Yanzu to ba kamar malaman mu ne na Ahlus Sunna da suke mana tufka da warora ba. In muka ce Shehu Usmanu a cikin littafin Wasiqatul Ikhwan ya ce ku hana matanku da ƴaƴanku zuwa gidan suna da gidan biki. Don haka matanmu ba sa zuwa gidan biki, ba sa zuwa gidan suna. To sai kaga wani kafcece malami na Ahlus Sunna mai hawa da roye wa'azin baki daya, sai kaga ana biki a gidan shi. An kira mai jarka ana tace, ana tashewa malam, ana goje raini a kofar gidan malam mai wa'azin kasa baki daya. Sai kaga ainihin malam mai wa'azin baki daya rana tsaka an yi haihuwa a gidan shi, mata sun cika gidan, ana ta shan fate da dafa duka da rana. To in ka zo ka cewa mutane jama'a ba kyau, sai a ce ka kai wa na izala ne? Gemin shi bai fi naka tsawo ba? Kuma su ba daga kasar waje ma aka san da izalar su ba, kai an san da kai ne? Wadda hujjoji ake kawo maka akan nagarta izalar shi fata-fata ka, amma kuma gashi yana yin kaza, shine amalul alimi bil bid'a. Idan malami yana aikata bid'a, to bid'a tana ƙara samun goyon baya. Sannan sai ya ce wa taqlidun nasi lahu li wufuqihim bi annahu la yaf'alu illa ma fihi sawab. Saboda mutane sun amince da malami, sura ta yi da shi, sun makale mishi, suna ganin cewa shi ai malami duk abin da ya aikata ai daidai ne. To dan haka sai ga malamai duk suna yin waɗannan abubuwa. To wannan sai taimaka bid'a ta yadu. Abu na farko kenan. Abu na biyu,
سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداء في البدعة فيعد العامة سكوتهم إقرارا منهم على ذلك. idan malamai wadanda ake ganin su ne malaman kasa baki daya, malamai masu wa'azin duro, malamai masu kewaye duk duniya su wa'azi, in bid'a ta taso aka ji sun yi shiru ba su bayyana ya akai wannan ta zama bid'a, jahilan kasa sai su dauka cewa ai tunda manyan malamai suka shiru ai daidai ne, to zai nan bid'a sai ta karfi. To shi yasa ran nan kuka ji ni magana nace malaman mu na ahlus sunna ku je ku karatu ku zo ku rinka fadin abubuwan nan, don ana ta jin mutum da yasa dauka wannan ra'ayin shi ne yake ko kuwa ya fi su karatu ne ko ya san abin da ba sani bane ko yaya aka yi, sai a ce yo amma malam wani ai duk duniya an san shi malami, saboda a Najeriya ana wani kuskure wai jahili ne zai bada shedar ilimin wani, jahili yanzu in yazo yanzu kamar wanda bai makaranta boko bane da ya same kana karatun gaskiya tafi kwabo ka sa tabarau kana girgiza kai kana haka shi kuma ya zo daga kauye sai ya ce suwa na manyan yan boko ne aka gano ne karshen da kawai kuri yake da barazana ba iya hada bakin. To amma me yake faruwa, manyan malamai in suka yi shiru suka ki bayyana cewa kaza bid'a ce, jahilai kuma suka ainihin riki wannan abu, yanzu rikicin da ake da yawa akwai dattawan ahlus sunna da yawa, in mun ce musu kaza ba kyau sai su ce to amma inda ba kyau ai da suwa na sun fito sun fada, ga misali Kasad yana nan a wurina yau shekaru 12 da suka wuce ko 13 rahmukallahu, na fito ne bayani dangane da cewa azumin tsofaffi da ake yi bid'a ne, abin da yake sunna shine in dama ka saba azumin ka duk alhamis litinin ko azumin ka kwanaki uku a wata ko yau kai azumi gobe kai ci ko jibi kai azumi gata ka sha, wannan dama sunna ne ko a rajab ko ba a rajab ba sai kai, amma da nufin cewa za kai azumin ne da nufin azumin tsofaffi da nufin rajab yana da falala, to babu wani hadisi tabbatacce akan haka, hadisai ne guda 33 zuwa 34 Ibnu Hajar ya tattara su ya musu littafi dan karami haka, ya sa mishi tabyinul ajab bima warada fi fadl rajab, yace bayyana abun mamaki na irin hadisan ƙarya da suka zo game da falalar azumin tsofaffi, yace wannan bid'a ne bai da asali. Da muka yi waɗannan bayanan sai aka kwasa aka yi ta yawo ana kaiwa sauran manyan malamai, aka ce Albani fa ya faro ta fa, Albani ya ce azumin tsofaffi azumin maguzawa ne, to sai su ce kai mu dai mun taba sani ba, to sai aka samu limami kwaya daya a garin nan Allah ya taimaka, sai ce ai gaskiya ne, sai ce yana zuwa yana shiga gida sai ji sai dauko littafin As-Sunan wal Mubtadi'a na Malam Abdulsalam Khadir, sai ce kaga ni gashi Sayyidina Umar ne ya fada, yace ai wannan azumin na maguza ne, gashi ne yace inna ma huwa shahrun tasumuhul jahiliya, jahiliya ne suke ko manzon Allah bai sa hannu akai ba, yanzu Ashura manzon Allah ya sa kai hannu akai don haka ya zama sunna, amma Rajab manzon Allah bai sa hannu akai ba, to shikenan sai su sai suka yi shiru. To amma menene ya samu me ya faru, menene yasa har yanzu ba a daina ba, sai aka samu wani limami shi kuma mai taurin kai, sai ya taba da hudu ba shi kuma akan falalar azumin tsofaffin nan, wata ran sai nace bari mu je mu same shi ranar wata juma'a dab da zai fito hudu ba, muka je muka same shi sai ce to ai shi ga hudu ba shi ma ya riga ya shiro akan azumin nan, muka ce eh to in dai har ka karbi nasihar da muka yi maka hudu ba ai za ka iya soke ta, to me zai karanta muka ce sai karanta mutane Qur'ani, manzon Allah da kanshi da yafi kowa iya larabci duk duniya, wani lokacin in yazo hudu ba Qur'ani yake karanta kadai a sauka ai sallah, kuma dai ina jin tayi ko malaman fiqh ko to sallah annabi tayi ko bata yi malaman fiqh, to ai dan dan ka kifancin nasu yana da yawa ne, in ba haka ba manzon Allah wani lokacin in yazo sai karanta suratul tauba kadai a sallah, wani lokacin yazo sai karanta suratul qaf a hudu ba, da ya kama karanta sai a sauka kai shikenan sai ai sallah shikenan, shi yasa liman yanzu kace baka iya hudu ba wa yo me zafi, in ka zo sai kai innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, in ka kammala khutbatul haja sai kace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi zakar, sai ka sako a dan shiru sai ka saki hawa innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu tabbat yada abi lahab wa tab ma azana anhu maluhu wa ma kasab, ba shikenan ba yo me zai wahala amma ka je ka kwafo hudu ba ka zo ka kasa karanta na hawunta yau wannan ba matsala bace ba gon maka je ka kwafo qur'ani ba
yani te yau Allah ya Allah ya kiyaye jama'a to ja jama'ar musulmi malamai ku fito ku yi bayani kun ga abin da ya faru kenan Malam Abubakar Gumi aka ce wai ya za a yi a ce shi kadai ne kawai ya ware shi kadai ne yake cewa kaza bid'a duk sauran malaman shine suka taba kiran shi taro wata ran na yaudara sai da yake taro ya zauna suka ninke suka yi ta zagin shi kafin su a wurin su akwai halattun ashar yanzu akwai kasar da suka yi guda zunzurutun ashar ce ake wa Dr. Ahmad da Ja'far da Abdulwahab ashariya ashar ba wai fa ashar irin ta kananan yara ba ashar irin ta maguzawa can bayan kauye ashar manya manya yan kaza kaza yan kaza kaza haka ake zunduma da zai fara ashar din sai da yayi ce ai ashar mata halatta ko jahilai fa yake neman fatawa shi ko malam mai wa'azi ne jahilai wani jahilin da ya tashi ba da ansa sai zundumo tashi ashar din a wuce kawai kafa da yana na aure mu a Kano suka yi haka malam ya je zauna suka zunzundume shi da ashar da suka gama sai ya ce to addini dai na Allah ne idan Allah ne zai daukaka addinin shi sai ya daukaka addinin shi in ya nufi zai bar addinin shi lalace ba wanda ya isa iya abin da zaka ce kenan ya ce iya abin da zai ce kenan ya kaba rigar shi ya taso a Kano aka yi haka wajen shekaru 50 da suka wuce ka je ka samu littafin manufata where I stand na Malam Abubakar Gumi wannan littafin yana nan an buga shi da Hausa shine inda wani fasikin alkali ya ainihin yake ta fada akan da yadda a buga ba saboda me a ciki Malam Abubakar Gumi ya tona asirin shi irin yadda ya fada da malam irin yadda ya fada da sunna abin da yanzu muke fada waɗannan mutanen kenan shi wannan alkalin a tunanin shi bai taba tunanin Malam Abubakar Gumi zai mai haka ba dan me zai fada da addini kuma a zo a rubuta a tarihi a ce yayi shine yanzu abin da muke fada malaman nan na ahlus sunna yoto musamman ma mu masu rubuce-rubuce da masu buga abubuwa a document da sauransu duk abubuwan nan da kuke sunna muna nan muna rubutawa mu faɗi sunanku mu faɗi addressin ku mu faɗi ko ina da ina abinda malam ya musu kenan a cikin littafin shi yasa kuka ga tayi tija-tija akan buga littafin nan zai yi ko ba zai yi ba aka zo aka buga littafi da aka buga littafi yanzu kawai sai ya zan ba a sa wai tsiga ne littafi ba sai aka sa littafi wallafar Abubakar Gumi da Ibrahim Tsiga Isma'il Tsiga to yanzu in kaga cewa littafi bai maka ba sai ka je ka kai Abubakar Gumi kara da shi da Isma'il Tsiga to kaga shi Isma'il Tsiga yana da rai shi kuma Gumi fa bai da rai to sai ka sanya ba ai shari'a shi yasa kullum muke cewa malaman nan na ahlus sunna abubuwan nan da kuke ko kuke ganin su wai demokradiya ce saboda wasu albani ba su shiga kungiyar ku ba bari ku musu sharri bari ku lalata su duk muna nan muna rubuta waɗannan abubuwan da sunayen ku da addressoshin ku saboda me saboda in mutum yana ganin ƙarya ne je ya ƙaryata mana to sai wata ran kawai sai ku ga tarihi haka to duk kotun da zaka kai ai mu tuni ma mun harba abin akan internet ba ma wai kana magana wai kai ka kai kotu ka abuga littafi yo ka abuga littafi su ma ai dan ana tsari ne na da yo amma in mu ne wannan littafi na Malam Abubakar Gumi tuni ba mu tallashi a haukan internet ba yanzu haka shi wannan din muna nan ana aikin ya haukan internet kuma yadda tarjumar Malam Abubakar Gumi tuni ta haukan internet da dollars ma ake sayar da ita ba naira ba ta talaka to haka al'amarin ne yake shi yasa muke ce muku ku yi a hankali in baka san kaza bid'a bane kaza sunna bane to ka koma makaranta in ka sani ka tashi ka fada wai kai abin da kake tsoro wai kar a ji haushinka yanzu haka ɗan shi'a anan muke abin da suka ce wani malami kenan shi wani ba gashi nan malami ba ya taba cewa shi'a ba to sai Allah sarki ba su san cewa na ɗaya dai ko bai san karatun ba na biyu ko kuma ya sani matsoraci ne to shine kawai amma in ba haka ba abubuwan nan yanzu ba a littafi muke karanto su ba yo tunda muka zo mun yi magana ainihin ba mu dauko littafi mun karanta na duk maganar da muke sai an karanta an ce kowa ya samu photocopy waɗannan ma duk da ake karanta an kana bukata sai ka je ka samu photocopy su ka je ka duba kaga abubuwan nan da ake fadi shin haka ne ko ba haka ba to saboda haka malamai ku daina yin shuru ku rinka bayyana bid'a domin kar jahilai su dauka shirin da kuka yi wannan yana nuna yardar ku akan abun sannan na uku tabannin hukami min bid'a idan ainihin gwamnati ta goyi bayan bid'a wa amalihim ala intishariha limuwafaqatiha ahwa'ihim saboda ainihin wato bid'a ta dace wa san zuciyarsu sai su ainihin goyi bayan ta a yada ta kamar bid'ar maulidi yanzu maulidi har ainihin rana yake da ita ta musamman public holiday da ake bada hutu in ga je kafar sudan ku har fili ne aka yanka musamman gashi nan fili ne gari guda duk wani mai bikin maulidi yazo ba dauke wutaran nan ba dauke ruwan famfo komai yana nan kungiyar ahbabu kaza ka gansu kungiyar fitiyanu kaza ka gansu kungiyar ansaru kaza ka gansu kungiyar na kashe kaza ka gansu duk gashi nan kungiya kungiya an yi tanti tanti kowa na maulidi to gwamnati in ta goyi bayan bid'a wannan abin yana taimakawa bid'a ta yadu jama'a mun gano wannan da kyau ko kama hadasa min al-ma'mun wa man ba'dahu fi al-qawl bi khalq al-qur'an kamar yadda aka samu wani sarki mai suna ma'mun yace qur'ani ba maganar Allah bace amma qur'ani fassarar maganar Allah ce wannan inna anzalnahu da qul huwallahu da kake karantawa ba haka Allah ya faɗa ba an fassara maka ne da larabci kawai sai aka sauko da Muhammadu dan Abdullahi shine ya karantar da kai haka to wannan muguwar aqidar da suka kirkiro ta da yake gwamnati ce ta kirkiro ta sai da ta wahalar da malamai su Imam Ahmad sun ci duka su Imam Shafi'i sun ci duka dan haka malamai suka jinjina wa mai risala Ibn Abi Zaid al-Qirawani don a cikin risalar shi ya fito karara yace wa annal qur'ana kalam Allah lalle qur'ani maganar Allah ce sadda ya faɗi wannan maganar hukuncin yanka ne akan duk wanda ya irin wannan magana to sabo shi yasa ake cewa matasa yanzu mai risala ya rubuta risala shekarar shi 17 matasa in kuka iya karatu ku kadai za ku faɗi gaskiya tsoho da yake ganin ya kusanci lahira ne ko kuma cefa ne mai yawa ne ko kokolo ce ta yi sanyi suna jin tsoron fadin wasu abubuwan ba duka mutum ne yake kaiwa matuka a tsufa ya iya fadin gaskiya matasa yanzu ka duba mai risala shekara 17 kaje ka karanta tarihin shi a cikin littafin Adibajul Muzahhab fi ma'rifati ayamil mazhab na malam Ibn Farhun al-Ya'muri da kuma littafin Shajaratun Nuriz Zakiyya fi tabaqatil malikiyya ta malam Muhammad Makhluf aka ce shekara shi 17 ya rubuta risala ba zai shakka kowa ba amma mutum ya kai shekaru 70-80 to fa wallahi tallahi sai dai gyaran Allah kuma amma sai ga yana kakkaucewa yaran nan ba ku ji an yi hannu da yawa da su ba duk sun kasa fadin gaskiya wani aka samu wani matashi ya bugo musu challenge tambaya kwaya daya ce musulunci ya yadda a zaɓi kafiri a matsayin shugaban ƙasa ko bai yadda ba suka shiga suka fita suka yi kwana suka dawo suka kauce suka tsaya suka rasa yadda za su yi malam da suka gama kaucewa gaba ɗaya sai wani ya bugo musu waya ya ce to shi almajiri ne amma abin da yake roko a dawo maganan nan ta baya musulunci ya yadda ko bai yadda ba nan ma aka ci gaba aka yi wayo aka kai aka komo shi yasa ai matasan Kaduna sun matsa wa shi Buhari awwal cewa ka kira Albani ka kira Ja'far ku yi hannu da yawa a faɗin me ya damu musulmi a faɗa musu me ya kawai ya kamata to amma kakkaucewa ake ta yi kakkaucewa ake ta wato matsalar ita ce Allah ne da kanshi yace innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda Allah yace matasa ne suka yadda da Allah sai muka kara musu shiriya matasa sun suke revolution sun suke canza yanayi amma tsofaffi akwai cikakken sanin tarihi zamanin premier zamanin gwamna gwalangwan zamanin gwamna mai wandan karfe zamanin gwamna lugga duk sun san wannan amma aka ce to a tashi ai gyara sai su ce ku saurara dai muna zuwa za mu faɗa muku in lokaci yayi yau da haka sai a bi a zagargaza su ga musulunci yanzu magana ɗaya ce za su fito su faɗa su ce ba a zabar kafiri domin yana daga cikin sharaɗin shugabanci a musulunci musulmi ya shugabanci musulmi yana daga cikin sharaɗin shugabanci ai Tajul Muluk littafin malikiya ne ai al-Imam Abubakar At-Tartusi ya rubuta ku rubuta sunan littafin Tajul Muluk a cikin malam Tartusi yace bai halatta wanda yake kafiri ya shugabanci ga musulmi ba shikenan magana ta kare nassin Qur'ani kuma yace walan yaj'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila da dai Allah bai taba sanya wata hanya da kafiri zai jagoranci musulmi ba yau inda a ce wani political appointment ne kawai aka waye gari an nada amma ku za ku zaba sai ku zaba arni ku bar musulmi jama'a mun fahimci wannan ko amma malaman nan suka yi keme suka kasa fadar gaskiya to shi yasa matasa ku tashi ku yi karatu in ba haka ba kasar nan ta tayar marushewa dan siyasa su ci amana sojoji su ci amana, ɗan boko su ci amana, malumma kuma su ci amana. To yanzu ana bukata a samu malamai ne waɗanda suka amsa sunan su da Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina, ku zama malamai masu tarbiyyar jama'a. Bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna, littafin Allah da kuke koya, kuke koyarwa, ku tashi ku reni jama'a akai. Wallahi matasa, ku tashi ku yi karatu. Kuma karatun nan so muke ku yi fuffuke biyu, kayi boko, kayi arabiya, ka iya sana'a, duk inda aka kada aka raya ana so ana ki sai a ce sai an yi da kai. Yanzu babu ganin kasar India, maguzanci ne yafi komai karfi a kasar India, amma ba prime minister ba shugaban kasar su wane ne? Abdul Kalam musulmi ne. Me yasa? Mutum ne malamin kimiya ne, ya zauna ya tsara musu ainihin wasu irin bama-bamai na makaman kare dangi. Musulmi ne, sai suka ce su kuma a tsarin su ba wanda yake zama musu shugaban kasa, sai wani wanda yayi wani abu ga kasa na ci gaba wanda ba wanda ya taba irin shi. Sai aka ce to wanda ya rage yanzu a fage shine wannan Abdul Kalam din. Sai aka dauko shi aka ce kai ne shugaban kasa, kamar yadda aka zauna a zamanin premier, a zamanin prime minister ta fawa balewa da Nimandi Azikiwe, shi wanda yana president, wanda yana ainihin prime minister. Haka yanzu Vajpayee shine yake prime minister, shugaban kasa fa Abdul Kalam. To me ya faru? Shine an buga an raya an ga ko ta ina cancanta. Shi yasa matasa, in kun yi arabiya ku je ku yi boko, in kun yi boko ku je ku yi arabiya, kuma ku iya sana'a. Kafin ka samu aikin gwamnati, a same ka da gudumar ka a hannu kana kwale-kwale, ko a same ka da keken dinki, ko a same ka da wata sana'a. Amma kar ka zauna kana jiran kawai a baka aiki, to ba dole a makala ka inda za a sarrafa ka ba. Jama'an musulmi, ku gane wannan da kyau. Abu na hudu da ke taimakawa bid'a ta yadu, intisharul bid'ati bainan nasi wa tahawwulaha ila adatin yas'abu linsirafu anha illa ba'da juhudin kabirin. Bid'a tun tana bid'a ta rikide kuma sai ta zama al'ada. Yanzu kamar wannan takuta, asali mutane basu san cewa wai bid'a bace, asali kawai ana cewa al'adar kasar Hausa ce. Saboda haka akwai littattafai da suke rubuce-rubuce akan tarihin kasar Hausawa. In ana kawo al'adun Hausa, ana kawo irin su takuta da cika-ciki da makamantansu. To bid'a ce sai ta juye ta zama al'ada, da ka taba mutum sai ya ce a'a al'adar mu ce, da addini ne, sai mu ce to wannan bid'a ta shigo, amma al'ada Hausawa ce. To abin da yake faruwa shine asari ne Ibn Mas'udin ya ruwaito yana cikin Al-Musannaf na Abubakar bin Abi Shayba da isnadi sahihi, yace wa almajiran shi, ya za ku samu kanku idan lokaci yayi wanda yake ainihin wato bid'a ta rikide ta zama sunna, sunna ta rikide ta zama bid'a, a haifi mutum a cikinta, ya girma a cikinta, ya tsufa a cikinta, ran da aka ce a batta sai ya ce jama'an musulmi kun ji an ce a bar sunna. Yanzu ko wani tsohon in yana jin ina magana takuta hannan kamar zai suma fa, kamar zai suma, kamar numfashin shi zai dige. Me yasa? Saboda shi yana ganin takuta har kuma ba can. Me yasa an haife shi ana yi? Ya taso ane, ya tsufa shi ma ya taka rawar takuta ha, ya taso ya ci ainihin cika-ciki, ya taso ya yi irin duk waɗannan bid'o'in da an ce ba kyau sai ya ce an bar sunna. Sai almajiran Ibn Mas'udin suka ce akarmakallahu, yanzu haka za ta faru? Ya ce za ta faru. Sai suka ce me alama? Sai ya ce duk sanda kuka ga sarakunan ku sun yi yawa, sarauta yanzu ta yi yawa, yanzu dai nunan ƙasar Zaria ina jin ba masarautar da ta kai mu sarautu daga shekaru biyu zuwa yanzu, hakimai dai daga taide, wane ne wane ne wane ne, ga sunan sarakuna bila adadi, sarauta ta yi yawa. Da duk Najeriya baki daya, kai duk duniya, da an aka ce Sardauna kowa san Ahmadu Bello. Amma yanzu fa Sardauna har cikin Arna akwai Sardauna Nasara da Filato, wani mashayin jiya Jarmaya Usaini, ko ina yanzu zai ka ji Sardaunan Tudu, Sardaunan Kwari, Sardaunan Gangare, Sardaunan Fadama, duk Sardauni yanzu sun yawa. To sarautu sun yawa, sannan yace malamai za su yawa amma babu fahimtar karatu. Shine irin waɗannan karatuttuka, a zo a yi ta karanta amma a kasa fahimtar karatun, sai mutum yana ɗauke da abin da yake hujja ne amma kuma bai sani ba. Yace to duk sanda kuka ga haka, to alamar cewa wannan zamanin ya zo kenan. Yo to yanzu wannan zamanin ya yi nisa da shiga kenan. To shi yasa in ka ga yaranka ya yi bid'a ko ƴar yaya, kai marma baka hana shi, ka ce mai wannan bid'a ce. don wannan yaron gobe sune dattawa jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan kuma abu na biyar muwafaqatul bid'a li ahwa'in nufus wa gharaizin nas allati harrasa ad-din ala tanzimuhuma wal hadd ala al-intiraqi ma'ahuma wa adam wujudi muqawama fa'ala tamna'u min intishariha wa imtidadi akhbariha wa taghalghulha fi nufus yace kuma in aka samu bid'a ta dace da son zuciyar mutane ta dace da dama abinda mutum yake so tare da cewa addinin musulunci yayi kwaba da kabi abinda ranka yake so amma in bid'a ta zo daidai da son zuciyar mutum to in kai kokarin hana shi ba zai hanu ba to wannan sai taimaka mai wajen yada ta da habakata ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye yanzu kamar da yawa akwai ƴan boko da suke ta bikin shekarar musulunci bana Abuja an tashi bikin shekarar musulunci da ka taba zai sai a YouTube kristoci suna happy new year ba mu ba bani ba ku kuma sai ku ce ba kyau kaza 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 abin ya dace da dama yana so ai happy new year an ce ba kyau to shikenan bari wannan abin ya dace da dama yana son ayi bikin Christmas sai aka ce a a to ga maulidi abin ya dace da yana so dama a dan rinka yin wasu abubuwa irin na kristoci bai samu dama ba sai a ce to ya za a yi wa yaro happy birthday a zo a samu cake a kunna kendira a zo a samu ana happy birthday to you happy birthday to you kun zama kristoci ba ku sani ba kuna yada addinin kristoci a cikin gidajenku an kunna kendira jama'a an kawo cake ana tafi wai ana yaro happy birthday wannan ba daidai bane ku bari jama'a mun gane wannan da kyau ku bayan da kaji waɗannan abubuwa sai malai yace kaifa taqdi alal bid'a ta yaya za a yi ne a kashe bid'a a takaice za a kashe bid'a ta hanyoyi biyu ne saboda yadda lokaci ya kure mana shi yasa ƴan uwanmu da muka yi musu alƙawari muna masu ba su hakuri cewa ba za mu samu cika musu alƙawarin cewa za mu zo mu shigar da bayanan nan su shiga a cikin kasar da game da hukuncin abubuwan nan da muke da turanci ba amma a ƙashin gaskiya da naje sai naga aikin aiki ne gaba ɗaya har na gama tsara lacca ma sukutin da guda akan fasting in Islam this will be the topic of what we have promised you please we are saying sorry to you we cannot be opportune we cannot get opportunity in order to present what we have already promised that we will give some details about the fasting of Ashura the conditions the other ruling classes about fasting of Ashura is recommended is in Islam so as fasting the Tasu'a is recommended is in Islam Al-Muharram is the first month of Islamic calendar it is recommended on the 9th and the 10th of Al-Muharram for you to fast but it is not obligation it is just an optional fasting it is not obligation it is not compulsory for you to fast and apart from fasting there is no any other spiritual worship neither peaceful demonstration abusing the ayin ulama and other things it is not recommended in Islam it is not recommended no any peaceful demonstration no any tikatiki no any that you must fill your stomach that night you must have some certain prayers and supplications it is not recommended in Islam but we are sorry to give you only a brief details but I have promised you inshallah one day I will call your attention to come and attend an English lecture and the title will inshallah be fasting in Islam by that time we'll give more details about fasting about the fasting of Ramadan about the fasting of other days that are not compulsory but is recommended for you to do it because Islam has regarded it as a good fasting wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh atakaitan takaita ku yi hakuri wadanda muka ce zan muku bayanai saboda lokacin mu ya kure kwarai da gaske wannan matsala kuma tana da ainihin matakar muhimmanci abinda muke cewa shine ya za a yi a kashe bid'a za a kashe bid'a ne ta hanyoyi kwaya biyu rak atakaice hanyar farko ita ce bayanai akan bayyana bid'a din ai ta bayyana bid'o'in har mutane su waye gari su san su ai ta bayyana abubuwan da ke kawo bid'a har mutane su fahimci cewa waɗannan abubuwan na yi su bid'a za ta biyo baya to hanya ta ƙarshe kuma ita ce ne yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuallimuhu alkitaba wal hikma a rinka karantar da alqur'ani da sunna a yada ainihin sunna lungu lungu ƙasa ƙasa anguwa anguwa a rinka umarni da ita sannan kamar yadda muka faɗi
waɗannan kasusuwa da kuke jin su kasusuwa ne guda goma. Kaje ka bincike su, mun karanta littafai da dama, amma ga wani littafi sukutun da guda akan bid'o'in da aka kirkiro cikin wannan watan yake magana. Gashi shine Rabi'ul Anani min muhdathati ashir al-Muharram al-Haram, ta'lifu Sheikh Abu Tayyib Muhammad Ata'illahi Hanif, haqqaqahu Abu Yusuf Ahmad ibn Ali, Dar ibn Hazm su suka buga shi wannan littafi. Gashi ba wani katotan littafi bane, kai kokari ka same shi. Yana magana akan tsawa ga bayin Allah, tsawa ga halittun Allah game da bid'o'in da aka kirkiro a ranar ainihin Ashura. Duk mun yi bayanan waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala. To waɗannan kasusuwan ku yaɗa su, ka siya ka kai ƙauyenku, a ƙauyenku ka ce a rinka sawa, in kowa bai da hali sai a rinka sa musu. An idar da sallar asuba ne, an idar da sallar magriba ne, a sa musu su ji su ainihin fahimta. Sannan in ka ji waɗannan kasusuwa kana neman ƙarin bayani, in daga nan Zaria kake ko daga Huntuwa, bugo mana lambar waya 3342 4812. In daga wajen Zaria ne sai ka sa 0693348 12, sai kai tambayo mu ya daure maka kai. Sannan kamar yadda muka faɗi, a yi ƙoƙari a buga takardu in ainihin Muharram ya shiga kafin Ashura, a buga a yada ana tuna wa musulmi a kai Radio Najeriya Kaduna, a kai CNN, a sanya a tashoshin ainihin wato talbijin, a ɗora a kan internet, a ɗora a kan ko'ina. Ku je masallatai a lillika a mammanna ko'ina jama'a, a nuna amma cika ciki ba kyau, amma zanga-zanga ana zagin siyasizu ba kyau. Abin da yake sunna shine azumin tasu'a da Ashura. Ku yada waɗannan kasusuwa ko'ina, a yada su, ka kai su ƙauyukanku, ka kai garinku, ka kai garin abokanka, masu sai da kasar a tashan mota kusa, ko'ina. Abin nan taron dangi za a yi ijtima'ul jiyushil islamiyya ala ghazmi shi'a wa sufiya, title ɗin kasar ɗin kenan da larabci, taron dangin musulunci akan ainihin yakar ƴan shi'a da iyayensu ƴan ɗariƙu. Title ɗin kasar ɗin kenan da larabci, amma title ɗin shi in its serial title wannan kam Ashura. Da ka bugo ka ce kana neman Ashura, to mun gane, sai ka ce Ashura na kaza, shikenan. Jama'an musulmi, waɗannan su ne ainihin kaɗan daga abubuwan da za mu faɗi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya ba mu ladan abubuwan da muka faɗi, abubuwan da ainihin muka kuskure, Allah ya yafe mana. Allah ya taimake mu mu yi aiki da sunna, mu guji bid'a. Malaman ahlus sunna Allah ya sa su ji, su fahimci nasihohin nan, fushi da suka yi su daure su ɗauki nasiha. Nasiha dama ainihin ba kunun tsamiya bane mai sukari, kunun kanwa ne mai yaji, sai an daure an karɓa. Amma wallahi shi zai kawo mana ci gaba, kamar kuma yadda kuka ji mun fara sanarwa, haka ne za mu sanar wannan yanzu game da ɗalibai da za mu zauna a karantar da su mustalahul hadisi iya ajin kenan, saboda muna fahimta akwai masu buƙatar haka. Kai ma in kana buƙata sai kai marmaza, domin mako mai zuwa za a fara insha Allahu ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, alhamdulillah.
Amma ka tashi gidanku ba a ci da fama, ba a ci da yamma ba, da almuru babanka ya shigo da tattasai da kira an jajjaga, kai ka san muhimmancin kuɗi nan gaba. Saboda haka sai yake cewa waɗannan ƴaƴan ainihin wato Husaini kenan, sannan wa Muhammadul Baqir wa Abdullahi wa Zaidun wa Umar wa Ali wa Muhammadun al-Awsat wa lam yu'aqqid, shi wannan Muhammadun al-Awsat bai haihu ba, wa Abdurrahman wa Husainun al-Saghir wal Qasim wa lam yu'aqqid, waɗannan su ne ƴaƴan al-Husaini kenan. Waɗannan su ne da aka fasa su, aka kashe wasu, wasu suka gudu sai suka fantsama, wasu suka yi magrib, suka yi yammacin duniya, suka yi ta haihuwa, wasu suka yi masa, wasu suka yi suka shefa.